ayaw mo na bakwai gawatan Ramadan wata natara ajerun watannin musulunci hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu domin ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka insha Allah ta'ala za mu tashi karatunmu kenan da ya gabata mun kai ƙarshen suratu al-fath a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul hujurat na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
نعم
واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi kada ku dora shiga gaban Allah da manzon shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne masani ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku dora daukaka muryoyinku sama ga muryar annabi wala tajharu lahu bil qawli kuma kar ku dora bayyana mashi magana ka jahari ba'dikum li ba'din kamar yanda shashan ku yake bayyana wa shashi an tahabatu a'malukum domin kada ayyukan ku su bace wa antum la tash'urun kuma ku ba ku sani ba wannan sura ita ce suratul hujurat ita ce sura ta 49 a jerin surorin alqur'ani mai girma tana dauke da ayoyi to aya 18 babu sabani a wajen malamai masu lissahin ayoyin alqur'ani akan lissahin ayoyin suratul hujurat kenan dukkanin su sun lissafa ayoyi 18 ne suratul hujurat a jerin sabkar surori na alqur'ani mai girma ita ce sura ta 108 ta sabka ne kahin a sabkar da suratul mujadala bayan ta aka saukar da suratul tahrim kenan suratul mujadala ita ce sura ta 107 a jerin saukar surorin alqur'ani mai girma ita kuma wannan sura ita ce ta 108 ita kuma suratul tahrim ita ce sura ta 109 suratul hujurat wannan shine sunan ta tilo wanda aka santa da shi ba ta da wani suna na biyu a cikin littattafan tafsiri da cikin almasahif waɗanda aka tura birannai da cikin littattafan sunna da cikin littattafan ulumul qur'an gaba ɗaya babu wani malami da ya ambata wani suna wato ga suratul hujurat ko kuma ya tabbata daga wani tabi'i ko daga wani sahabi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan sunan guda ɗaya suratul hujurat an santa da wannan sunan ne saboda cikinta an ambaci wannan lafazin na al-hujurat wanda al-hujurat dalilin ambatan wannan lafazin shine kissar da surai ta kawo ta tawaga ta banu tamim waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan raƙun ma suka dora ranga da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga bayan gida can suna har suna leka taga ya Muhammad ukhruj ilaina suna ya kai Muhammad fito zuwa gare mu shine sai Allah ya sabkar da aya akan haka yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati lalle waɗanda suke kwala maka kira ta can bayan dakuna aksaruhum la ya'qiluna mahi yawan su ba su da hankali to wannan dalilin ne yasa aka kira ta da suna suratu al-hujurat suratul hujurat madaniyya ce tare da ittifaqin malamai babu sabani cewa suratul hujurat madaniyya ce abin nihi da cewa ita madaniyya ce ana nihin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka saukar da ita daga Makka zuwa Madina. Babu sabani akan haka sai abinda Imam Suyuti ya ambata cikin littafin shi Al-Itqanu fi Ulumil Qur'an, wanda yace akwai wanda yace Suratul Hujurat Makkiyya ce, amma wannan magana shaziya ce, magana ce wadda ta saba wa ijma'in malamai, shi yasa ba a ma san wa ya faɗi maganar ba tukuna. Don haka kenan babu kwankwanto cewa Suratul Hujurat gaba ɗayanta sura ce madaniya. Sannan Suratul Hujurat an rubuta ta da kalmomi wato kalma 343, dune kalmomin da aka rubuta wannan sura nan kalma 343. Sannan an rubuta Suratul Hujurat da haruffa kusan harafi 1476, kana harafi 1476. Suratul Hujurat tana karantar da mu irin abinda surori madaniyai suke karantarwa da dama, don haka babban abinda Suratul Hujurat take karantar da shi, tana karantar da yanda ya kamata al'umman musulmi ta kasance, musamman ma bangaren dabi'u, bangaren mu'amala, tun daga mu'amala tsakaninta da Allahnta, mu'amala tsakaninta da sauran abokanin mu'amala ƴan adam. ƴan adam kin kala biyu, masu imani musulman kirki da jabin musulmi ƴan iska, duka sura ta ga yanda ya kamata a yi mu'amala da su, wanda musulmi ne amma tattaccen ɗan iska ne jabu, su ne alfasiquna, wanda za ka ga zancen su ya zo cikin surai. Sannan surai ta karantar da wato yanda ake gina al'umma ta zama al'umma ta gaskiya mai karɓa sunan al'umma, riƙaƙƙiya al'umma mai ƙaunar juna, mai ƴan uwantaka tsakaninta, wacce take ruha ma junanta asiri, ta san darajar kanta da kanta. To wannan surai ita ce surar da ta karantar da zamantakewa tsakanin al'umma, wanda har wasu malamai suna ganin ai waga surai kadai da al'umman musulmi za su ɗauke ta su yi aiki da ita, da ita kadai ta isa ta sa a zauna lahiya, karatuttukan da suke cikinta da darussan da suke cikinta, da al'umman musulmi za su aje komai cikin Qur'ani kai su yi aiki da karatuttukan wannan surai da su kadai sun ishe su, domin surai wato ta gayi alaka yanda ya kamata ta kasance tsakaninka da Allah, da yanda ya kamata ta kasance tsakaninka da ma'aikin Allah, da yanda ya kamata alaka ta kasance tsakaninka adun uladai. Maudu'in wannan surai shine usasu bina'il mujtama', ginshiƙan da ake gina al'umma a kansu, kenan ginshiƙai wanda su ne ake son a gina al'umma a kansu. Shi yasa ta faɗi wasu manya-manyan ginshiƙai wanda duk duniya duk inda ka ji ana kurin an ci gaba, wannan al'umma ce wadda ta ci gaba wannan, to sai ka samu wataƙilan kaɗan daga cikin waɗannan ababen da surar nan ta faɗi shine suka samu suna ƙoƙarta aiki da su. Yanzu kaga daga cikin ginshiƙan da surar nan ta faɗi wanda ake gina al'umma a kansu, akwai imani. Duk al'ummar da ba ta da imani to taɓarɓararriya al'umma ce. In kana ganin ta ci gaba ta kai sararin samaniya saboda ci gaba, to ci gaban mai ganin rijiya ne, faɗawa za ta yi. Don haka wannan ba ci gaba ba ne, ba yin sama ne, yin sama kuma daban, ci gaba daban. Dan mutum ya yi sama tana yi wa dan ya mutu ne ya yi sama, dan ya faɗo ya taɓe ya tarce ne. Don haka wannan ba ci gaba ba ne, matuƙar babu imani tare da al'umma. Shi yasa sura ta ba da ƙarfi wajen lalle a inganta imani. Sannan abu na biyu wanda ake gina al'umma a kan shi, ana gina al'umma a kan ƴan uwantaka. Yanzu ana son ƴan Nijar su zamo ƴan Nijar na gaskiya, kamata duk inda ɗan Nijar ya ga ɗan Nijar ya ɗora ƙaunar shi, ya ɗora son shi sama ga ɗan Burkina Faso, sama ga ɗan Mali, sama ga ɗan Nijeriya, sama ga ɗan kowa, saboda me? Saboda shi ɗan Nijar. To kenan an gina ƴan Nijar a kan ƙaunatayyar junansu da ƴan uwantaka. Ana gina al'umma a kan su so junansu, su ƙulla ƴan uwantaka. Ya zama in wani ya ga wani ya ga ɗan uwan shi, duk inda ya gan shi a duniya shi yake ya ga ɗan uwan shi, zai rungume shi ta lallabe shi da hannuwa biyu. To wannan sura ta karantar da ƙaunatayya wadda ake so a samar cikin al'umma, da kuma ƴan uwantaka wadda ake so a tabbatar da ita cikin al'umma. Sannan ta karantar da daidaito, kaga wannan yana cikin ginshiƙai wanda ƴan demokarasi ke kuri da shi. Suna ganin wai ai demokarasi ita ce ke da ƴanci, ita ta zo da liberty, ita ta zo da daidaito tsakanin mutane, tana daidaita tsakanin kowa, kuma ƙarya ce ba su daidaita tsakanin mutane ba. To daidaito na gaskiya yana nan cikin bayanin da wannan surai ta yi. wanda sure ta bayyana cewa dan kana balarabe ba za ka ma wani mutun dan yana baki kuri ba ko ka masa dagen hanci ko ka nuna kahi shi ko kai ne sayyiduna a'a ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum naka sure ta karantar da wannan saboda haka takeice suratul hujurat kenan sura ce wadda aka sabkar da ita a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara na 9 aka sabkar da ita kenan hijira tana da shekara 9 shekarar da ake kira da suna amul wufut shekarar da tawaga tai ta zuwa daban-daban suna shiga addinin Allah afwajan kenan jama'a wannan shekarar ne aka sabkar da wannan sura shi yasa kake ganin sura wato kawai abinda ta dukkuba akan shi shine karantar da dabi'u da gyaran zamantakewa da kore dukkanin wani abinda zai gurbata zamantakewa to haka sura ta ba da ƙarfi domin an riga an gama kafa al'umma ta musulunci wanda ta karbi musulunci ta yadda da musulunci to abinda kawai yayi saura yana an gama da huwa komi yazo daidai kai saura a ra'a a dan barbada dan ramaji ko dan ta ƙara dadi ta ƙara kafato kamshi to haka nan ne dama an gama gina al'umma ta musulunci abinda kawai saura shine a karantar da su dabi'u da ladubba su zamo al'umma ne waɗanda cikin akwai mutunta juna akwai kiyaye dokoki akwai ladubba tattare da su da dabi'u na kware to shi yasa wato suratul hujurat bayan bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina aman ya ku waɗanda suka yi imani kenan kaga sura an bude ta da nida uku usulubun nida ɗaya ne daga cikin salo guda 10 wanda aka bude surorin alqur'ani guda 114 da shi dan haka wannan ɗaya ne daga cikin su kamar da suratul fatih can mun ba da labarin cewa an bude ta da salo na ba da labari usulubul khabar to ita wannan da usulubun nida aka bude ta kenan salo na kira shi kuma bude surori da salo na kira a cikin alqur'ani sura 10 aka bude da salo na kira sura ta farko ita ce suratul nisa Allah ya bude ta da kira ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba Sura ta biyu ita ce suratul ma'ida Allah ta'ala ya bude ta da salo na kira ita ma Allah yace ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum zuwa karshe Sura ta uku ita ce wato suratul hajj Allah ta'ala ya bude ta da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim Sura ta hudu ita ce suratul ahzab suratul ahzab Allah ta'ala ya bude ta da ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin sura ta biyar ita ce suratul hujurat wannan sura kenan ko Allah ya bude ta da ya ayyuhal ladina amanu kamar daga ta nan gaban ka sura ta shidda ita ce suratul mumtahana Suratul Mumtahana Allah ta'ala ya bude ta da ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda zuwa karshen aya sai sura ta bakwai suratul talaq Allah ta'ala ya bude ta da ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sai sura ta takwas ita ce suratul tahrim Suratul Tahrim Allah ta'ala ya bude ta da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik Sura ta tara ita ce suratul Muzammil Allah ya bude ta da ya ayyuhal Muzammil qumil layla illa qalila Sura ta goma ita ce suratul Muddaththir Allah ta'ala ya bude ta da ya ayyuhal Muddaththir qum fa anzir kenan wannan sune surori guda 10 wanda aka bude su da usulubun nida da salo na kira to suratul hujurat tana ɗaya daga cikin su Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina aman ya ku wanda suka yi imani sau hudu aka maimaita ya ayyuhal ladina amanu a cikin wannan sura sau 80 da ƙari ya ayyuhal ladina amanu ta zo cikin alqur'ani ya ku wanda suka yi imani Abdullah ibn Mas'ud yadda Allah ta tabbata a gare shi yace idan kai cikin alqur'ani Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani to maza ka dawo da sauraranka ka saurara da kyau ka ji yace domin saboda ko dai alheri ne za a maka umarni da shi ko kuma wani sharri ne za a hane ka game da shi haka Abdullah ibn Mas'ud ya faɗi kiran masu imani da ya ayyuhal ladina amanu ciki akwai darajanta su da kimanta su domin kalmar imani jingina ma mutum ita yana nuna Allah ya darajanta shi sai Allah ta'ala ya jingina ga mala'iku waɗanda mala'ikun ma ke bantattu wanda ake kiran su da suna hamalatul arsh Allah yace alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim sai yace mi wa yu'minuna bihi ashe daraja ce gare su a ce suna imani da Allah idan kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu malamai suka ce abinda zai biyo baya in umarni ne to bin wannan umarnin yana cikin cikar imani kin bin shi kuma yana cikin tawayar imani duk wanda bai bi fice wannan imani shi tawayayye ne ba cikakke ba in kuma hani ne to bi wato hanuwa game da wannan hanin yana cikin cikar imani kin hanuwa da aikatawa yana cikin ragowar imani Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli kada ku dora shiga gaban Allah da manzo la tuqaddimu kalmar tuqaddim daga qaddaman to malaman larabci sun yi maganganu bisa kan kalmar qaddama suka ce ta kalmar qaddama a larabci kalma ce lazima kenan suka ce nan ma an kawo ta ne a ma'anar lazima in an ce lazima ita ce wadda ba ta da buƙatar maf'ulun bihi wanda musamman maf'ulun bihi ba shine complement da bihi ba ta da buƙatar complement kenan an faɗe ta ko to la tuqaddimu kenan babu buƙatar maf'ulun bihi gare ta suka ce shi yasa ma nan ba a faɗe suka ce daga qaddama ne yuqaddimu kamar kalma al-muqaddima ana cewa muqaddimatul jaysh ko muqaddimatul kitab to kaga babu buƙatar maf'ulun bihi ga wannan wasu kuma malamai suka ce qaddama irin wannan wadda aka kawo anan irin wadda take buƙatar maf'ulun bihi ce kenan kan sai sai da make nan maf'ulun bihi din anan shahi shine akai shi yasa suke kaddara shi su waɗanda suka ji akan wannan ra'ayin suka ce maf'ulun bihi anan mahdhufun yuqaddar dan haka kuma wato an shahi shine litta'mim dan a nuna ya shahi dukkanin abin da ya nuni akai kamar Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani la tuqaddimu qawlan aw fi'lan bayna yadayillahi wa rasuli ya ku wanda suka yi imani kar ku saki ku gabatar da magana ko ku gabatar da aiki gaba ga Allah da manzo kenan an hana wannan a musulunci mutum ya gabatar da wata magana ya ce musulunci ne in aka bincika Allah ne ya ce sai ya kuru-kuru aka bincika annabi ne ya ce sai ya take-take to an hana a musulunci ba ka da damar ka kawo wata magana ka ce bautar Allah ne ko ibada ce sai in Allah ne ya gaye ta ko annabi in ka kai haka nan to ka saba ma wannan hanin da Allah ya yi a musulunci ba ka da ikon ka kawo wani aiki ka ce wanga aikin addini ne sai idan Allah ne ya gabace ka ya ce addini ne ko annabi ne ya gabace ka in ka kawo wani aiki ka ce wannan aikin addini ne bautar Allah ake yi da shi to shikenan ka shiga gaban Allah da manzo shi yasa wasu suka ambata cewa wannan ayat ta sabka ne akan wanda ya soke ko kuma yayyanke dabbar shi ta layya kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke an zo ranar sallar idi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hudubar idi dama manzon Allah yana huduba daidai lokaci kullum hudubar shi tana da alaka da lokacin da ake ciki shi yasa in lokacin idi ne na sallar layya sai mu mutane huduba game da hukumce-hukumcen layya to yayi wannan bayanin ya kare karshe sai manzon Allah yace duk wanda bai yanka dabbar shi ba ta layya to ya tashi ya tafi yanka da sunan Allah wanda kuma ya riga ya yanka dabbar shi ta layya to ya kara yanka wata dabba a madadin ta inda yana da niyyar layya domin wannan layya ba ta yi ba kenan sai wani mutum ya miƙe tsaye shine Khalid Bara'a ibn Azib yace ya ma'aikin Allah ai ka tunda sassahe na tashi na yanka ɗan dabba ta a gida saboda ina ganin yau ranar sallah ce ta musulmi ranar horin ciki sai na so a ce dabba ta ita za a ita ce farkon abin da za a fara tullawa baki a wannan yinin sai na yi sammako na yanke ta sai manzon Allah ya ce mai to wannan dabbai taka ta zama dabban nama ba dabban layya ba dan haka kun ci nama ba lai sai ce ya manzon Allah ina son in yi layyan nan amma ina da wata dabba wadda wato sai dai lokacin ta bai kai layya ba amma dai nahi kaunarta sama ma ga wannan wadda nan yanka sai manzon Allah ya ce to shi kai an yi ma rangwame kai ka yanka amma wani wanda ba kai ba bai halatta gare shi bai yanka kamarta sai je ya yanka wannan dabbai to wasu malaman tafsiri sun ce bisa kan wannan ne Allah ya sabkar da wannan ayi ya kira masu imani cewa wajen ibada ba a rigan annabi ya ku wanda suka yi imani kar ku saki ku kara shiga gaban Allah da manzon shi a wajen addini la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wannan sure suratul hujurat mai girma ta fara karantar da mu kenan alaka tsakanin tsakaninmu da jagorori ko shi yasa malamai suka ce cikin ta ma ta kumshi nuna wa musulmai cewa in ana son zamantakewa ta yi dadi to ba a san jagoran kai zamo kai ra'ayinka yana gaba ga na jagoran ka sai nan ba shi bane jagoran kai ne in dai shi ne jagoran ka to ya kamata a ce ra'ayin shi yana gaba ga ra'ayinka in kai kana da ra'ayi shi yana da ra'ayi to ka hihita nashi kai ka ajana ka to lokacin za a zauna lahiya amma matukar ya zama na wanda ake jagoranci yana kallon cewa ra'ayin shi yana gaba ga ra'ayin wanda ke jagoranci to akwai matsala ba tarbiyya ba ladabi kenan wato ladabi na musulunci ya zubi shi yasa surai ta fara karantar da mu yanda ake mu'amalanta shuwagabanni jagorori shine ana mu'amalanta su da cewa ra'ayin su yana gaba kai ba za ka gabatar da ra'ayinka ba akan wani abu kamin su ka kaga in ka kabin ciki wato rayuwa irin ta yanzu ta azar babiya wato rayuwar nuna isa wani zai nuna shi shugaban ma bai ma da ilimi bai da sani bai da wayewa shine ya san yanda yanzu ko zancan tsaro ake yi sai kaga wani yana ta cewa ai bai kamata ba sojoji suna sakaci wanda shi yanzu aka ji sojoji ke cewa suna sakaci kan tsaro wanda shi bai san komai ba bangaren tsaro ba wai tsaron kasa ba tsaron gidan shi ma kadai sai ya gagare shi sai a zo a sace koshi a gidan shi saboda ba tsaro ko sai a sace lidde gidan shi saboda ba tsaro sai a zo a yi banna gidan shi komai yana faruwa gidan shi saboda ba tsaro amma yana nan yana zargin wato waɗanda suke kula da kasa cewa ba su san tsarin tsaro ba sojojin da suka bada rayuwansu ko su mutu ko su rai akan su kare ka su kake cewa wai ba wai ba su yi ba to dama kullum dan kallo ya haiyawa kasan duk abinda ake yi raba kanka da dan kallo wanda yake gefe yana kallo shi shi yake ai kawai ba ai daidai ba sai in ya shigo hagen sai ya gane abin ba kan wallasa bace ba ko koko kowa ake in kaga wani sai kaga yana kawai ya kama kafa ya dan jawo haka wai yayi saki ya kasa haka yake gani shi kuma wancan ya san gumurzun dake da koshi sai ba ta kamu ba wanda ke cikin hili shi wanda yake kote kullum yana kallo ko supporta ne na kwallo sai kaga yana ta ganin an yi error an yi wato an kashe bi gabi nan wanda ya kamata a sa amma ko kuma kwaci ko sai kaga ya koma yana ta fada daga gehe ya za a bi nawa ka kashe bi nawa ka kashe ka kashe bi ya higala lokacin da wanda ya bi goma ya baka kaza ai lokacin kamata ne a ce ka dan rike to lokacin da ka dan juya haka illa ta kai zaka sai in kwaci ya shigo kaga abin ya ma haidabur cewa gaba daya ya yi lalacewa to kowa yake gehe wanda yake gehe gani yake ya iyawa to amma shi jagora kullum in dai an yadda da jagorancin shi ba munafiki bane ba macuci bane ba azzalimi bane ya kamata a kyale shi shi da yake fage yahi ganin abin da ya dace in dai an yadda da mutumin kirki ne yana neman alheri da maslaha to sai in ba ku yadda da cewa yana neman alheri ba to lokacin sai ku ta magana akan shi dan haka dai suran nan ta karantar da cewa al'umma sai da jagorori jagorori kuma sai da da'a gare su da sallama musu 100% ka mika wuya kai mai da'a to kaga nan surai ta nuna mamu a addinin musulunci waye jagora babu jagora a musulunci sama ga Allah da manzo Allah da manzo sune jagorori a musulunci dan haka baya dacewa ka zo ka gabatar da wani abu ko ra'ayinka ko son zuciyanka ko wani aikinka ko wata magana ka ba tare da cewa ba Allah ne ya gabatar da ita ko annabi in ka kai wallahi shirme kai wannan karatun ne da dama daga cikin musulmi ba su gane ba suke ta fada ana ce musu yan bid'a ko da mutum ya zo ya yi shiriri tashi ya ce musulunci ne sai a ce ina wannan ba addini bane ta fada hasan dama wato yan bid'a suke ce mu to sai mun yi bid'a
me yasa ake ce muku an bid'a ai da kamata ai ka dan tsaya koda minti biye wata rana ka aje cikin rayuwarka kai karatu menene dalilin an bid'a kuma ma'anar dan bid'an nan inda gaske ne akwai wannan karatun a musulunci to kamata ai kai kokarin huta daga cikin layin su in kuma ƙarya ce kage ne musulunci bai ma wasu bisan wasu an bid'a ba babu bid'a kawai sune su kirkira to shikenan sai ka je kai tayi sai da kace tsoho akan dauda wata don haka wannan ayat ta nuna cewa ba a yarda da bid'a ba a musulunci bid'a shine kage saban abu musulunci kullum tsoho ake so ba a san sabo komai na rayuwa ana san sabo kangariya saban yayi ana san shi amma banda addini shi tsohon ake so da an kawo sabo shi wannan ya zama jabu ya zama abin zargi ya zama abin tur da Allah wadai ya zama abin ashka saboda yanzu kai kana nuna cewa kai wato uban zakwadi ne ka iya wuce makadi da rawa ka iya wuce gona da iri ya za yi Allah ya turo annabi sukutum dan ya karantar da yanda za a yi addini ya rayi yana karantarwa har ya bar duniya bai karantar da kewayen gari addini ne ba kai kuma ka zo ka ce a daura kewayen gari shi ma addini dan haka duk wanda ya zagaye yayi bid'a in dai da manhawar addini yayi ya yi bid'a amma inda manhawar shakatawa ce to wannan ga Allah kullun suna marshi su ma duk shekara shekara wannan ba mu ba mu taba cewa ba marshi da Allah kullun suke bid'a ne ko ka taba ji saboda ba su ce addini ne suke ba ba su ce bautar Allah ne ba lada suke nema duk shekara Allah kullun suna marshi wannan shi kan kansu amma in ya zamana sun ce wannan addini ne ko son annabi ne haka nan to sai mu ce bid'a ne saboda shi addini tsare yake duk abinda babu shi cike to ba a kawo shi to saboda haka Allah ta'ala ya ce kar ku saki ku shiga gaban Allah da manzon shi ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani hakenan in baka cike wanda suka yi imani sai kai hakuri ba da kai ake ba ko dama Allah ya kira waɗanda suka yi imani kadai sai ya ce la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi kada ku shiga gaban Allah da manzon shi da maganan ku ko da aikin ku a wajen addinin wattaqullah sai Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allah kaga bayan ya hana a shiga gaban Allah ko gaban annabi da wani addini sai ya ce to kuma ku ji tsoron Allah me yin tsoron Allah ma'ana wattaqullah ma'anan shi ku kiyaye dokokin Allah sai sa kololuwan fassarar taqwa shine a ce bin umarnin Allah da hannuwa game da abin da Allah ya hana shine mahi kololuwan fassarar da ake ma kalmar taqwa tsare dokokin Allah in yace ayi kai in yace a bari ka bari Allah ta'ala yace wattaqullah ku ji tsoron Allah innallaha sami'un lalle Allah mai ji ne mai ji mi yana jin maganganun ku duk wata maganar da kuka kawo da sunan addini kuka ce ayi tai to Allah yana ji alimun masani ne yana sane da ayyukan ku duk wani aiki da kuka kirkiro da sunan ibada bautar Allah matukar baya cikin layi to Allah ta'ala alimun ne masani ne shi yasa malaman tafsiri suke cewa sami'un bi aqwalikum alimun bi af'alikum Allah masani ne wato Allah mai ji ne game da maganganun ku kuma yana wato yana sane da ayyukan da kuke aikatawa to kaga wannan ayi ita ce ginshiki ita ce tushe ta nuna cewa shari'ar Allah tsari gare ta ba a yarda ba wani ya kawo wani abu wanda baya ciki yana cikin kawo wani abu wanda baya ciki na shari'a ka shari'anta wani tsari na addini sai samu duk wasu wurdodi da wato sufaye suka tsara ba mai yarda da su ba cewa musulunci kaga in kace zaka shiga dariqat tijaniya sai a ga ya ma sharuɗan ta ko a ce ma to ita sharuɗan ta akwai wurdodi da ake yi ko akwai na kullum akwai na sati sati akwai na to wannan tsarin a tsara shari'a ko a tsara ibada ka dorei babu wanda yake da ikon yayi a musulunci sai Allah da manzo in mutun ya tsara ma ibada kuma ya sanya ka kana ta yi wallahi tallahi wahala ce kake Allah ba zai biya ka ba saboda ba shi ya saka ba koda kau cikin tsarin nashi yayi dubara ya dan gangama da na Allah domin su ai haka nan ne suka yi ko sai a ce ka zo kai ta hailala sau 100 da kaza da kaza kai hasbala da kaza kai salatin annabi sau kaza da kaza yudawa yace ai iya haka nan in za ka yi salatin annabi malam ka zo kai tayi a kowane lokaci babu iyaka amma da zaran an maida ka dan bin wani tsari an ce kawai ka zo kai sau kaza a kullum wannan shine tsarin mu dariqan mu to ranar kiyama mai dariqan sai ya biya ka shi dai ba shi Allah ya aiko ya karantar da addini ba to shi yasa dukkanin dariku da ka sani kaf darikun sufaye akan haka aka gina su akan shiga gaban Allah da mansu suna da wasu tsare-tsaren su na ibada wanda ni na taba karban wata dariqa guda wanda ake ce mata dariqatul arakiya a Sudan mun je wajen wani shehu kawai mun je ne matsayin mu na ATDM mu ɗan Niger mu je mu gaida shi mu gane shi saboda akwai wani ɗan Niger da yake wajen shi sai yace sai ya ba mu dariqa daga nan wurin sai muka zazzauna ya ba mu dariqa to wannan dariqatul arakiya kin da ya ba mu ita ya gayi mu sharuɗa na wannan dariqai da kuma wurudodin da ake da kuma tsare-tsaren wannan dariqa shi shehun dariqan ana kiran shi da suna Saim Dima Saim Dima ma'ana mai azumi dindindin kuma haka nan ne kiran nan marar da muka je na azumi tare da mu aka sha ruwa da yake mu ATDN ne an mutunta mu sai zamanin an zuba mamu wato kaji da abinci cika tare da shehu aka ce mu zo mu ci tare da shi to wannan Saim Dima in kana son ka san tarihin shi da labarin shi ka rubuta haka nan bisa internet ka rubuta Saim Dima a bakka labarin shi hahotan shi da komi da kuma asalin dariqan nashi to kaga kenan mun san dariqon yanda tsare-tsaren shi yake zaka hatta karda aka bani ta sharuɗan wannan dariqai da kuma dokokin ta da yanda ake a shiga da yanda ake a fita dan haka kenan dukkanin waɗannan dariqun na sufaye shiriri ta ne shirme ne cuwa-cuwa ce cikin addini wallahi tallahi ba daidai bane ba wanda kuma yace sai yayi to dama ba wanda zai hana ka kawai a fada maka ni dubara ta rage ga mai shiga rijiya dan haka ba a yarda ba a musulunci a shiga gaban Allah da manzo su kuma shiga suke la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allah lalle Allah mai ji ne kuma masani wannan aya ta karantar da mu cewa al'umma nagartatta ita ce wadda ta sanya tsoron Allah a zuciya take tunawa da control king Allah ko kowace kyabtawa mutun yana tunne da cewa Allah yana control king shi dan haka bai buƙatar sai jami'an tsaro sun tsare shi da bulala sannan yayi da'a ga shugaba ko kuma sannan ya bi a shi musulmin kirki wanda ya yarda da Allah wato kullad da Allah yake yi da shi kai ta ishe shi ba zai saba ba saboda Allah yana ganin shi ba zai saba ba saboda Allah zai kama shi ya hukunta shi zai yi da'a zai lizimci biyayya saboda wato girmama Allah shikenan da al'umma ta gano wannan to babu wasu dokoki da suka yi wannan kuma babu wani control ko wani tsaro wanda yahi a ce cikin zuciyar mutum akwai Allah wallahi tallahi duk mutumin da a zuciyar shi akwai Allah bai da buƙatar jami'an tsaro shi wanda ke buƙatar jami'an tsaro shi ne kafiri wanda babu Allah a zuciyar shi sai in ya ga kul uwaddaka ita kadai za ta hana shi tabka ta'asa shine yake buƙatar jami'an tsaro yake buƙatar ai ta murza mai ido ai ta murza mai gashin baki wannan sai wanda yake kafuri ne babu Allah tare da shi dan haka wato a gaba sai Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kuma wannan aya kanta zamu tashi a karatun mu na gaba saboda dan lokacin da ya rage muna son mu gabatar da wani dalibi gaya nan daga cikin daliban da suke karatu a bangaren likitanci yayi bincike bisa kan kenan yayi wani kokari wanda ya kamata a ce an saurare shi an amfana da wannan kokarin nashi shi yasa nace mashi to insha Allah a ƙarshen tafsiri zamu raga mun tuttuka wanda zai mamu bayani bisa kan binciken da yake kallon Ramadan yayi yaga cewa a matsayin shi na dalibin da yake karatun likitanci bari yayi bincike a likitance bisa kan abubuwan da ya kamata musulmi su kiyaye a cikin Ramadan a ka'idoji na ilimin likitanci da kuma wato amfanin da shi azumin Ramadan yake iya yi wa musulmi da kuma wato ababen da ya kamata a ce musulmi ya kiyaye wajen ci kenan a takaice dai kar in ci mai albasa zai zo da kanshi ya faɗi bayanan shi wanda suke ɗauki kenan bismillah
السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعو الله سكيباني nayi dan yi wani bincike akan na farin zan yi magana akan umfanin azumi a likitance na biyu zan yi magana akan cututtuka guda uku tension da diabetes da ulcer wanda ku kuke ce ma estoma wanda suke yawan damun mutane a cikin azumi na ƙarshe kuma zan yi magana zan yi bayani ne akan abin da ya shahi abincin da ya kamata mu dinga ci na farko yana daga cikin muhimmancin azumi akwai abin da ake ce mishi regeneration cellulaire wato idan mutum yana azumi mutum yayi wata kusan wata 11 kullum mutum yana ta ci abinci to jiki shi bai samun lokacin da zai dinga sabanta wato cellul din shi tunda jiki ya haɗe ne da cellul da cellul ne suke haɗuwa gudan da yawa su bada wada tsoka cikin jiki koko su haɗu da yawa su bada wani anta koko su bada zuciya cellul din nan su yake haɗuwa gudan da yawa su bada shi to idan mutum yayi wata kusan 11 yana cin abinci bai samu jikin shi bai samu dama bai canza wannan cellul din duk lokaci ana so jiki ya dinga canza su wato idan mutum yayi azumi yana ba jikin shi dama ya dinga canza wannan cellul din abin da yasa kuke gani kenan cikin kwana 10 na harin na azumi mutum in yana azumi sai ya dinga jin azumin shi kusan yana wahala sosai to saboda shi jiki baka baya dama ba yanzu da ya samu wannan dama sai ya ce bari in yi kokari in yi aiki kwarai tun kafin azumi ya kare shi yasa kuke gani kusan kwana 10 na harko azumi yana da wahala abu na biyu akwai abin da ake ce mishi detoxification wato duk abin da yake da muni cikin jiki dan yanzu abincin da muka yi yawanci ya kasance abinci da na cikin konko ko wani abu wanda dai wata masana'anta ta yi shi ta samu wasu sinadarai wanda ba su da kyau ga jiki kuma cikin jiki akwai abin da ake ce mai microbe wasu wasu kananan halittu ne masu samun ciwo yadda muka kwatanta yanzu wannan kananan halittun sun linka so 10 duka cellul din da ke cikin jikinmu misali in jikinmu an hada shi ne da cellul miliyar 10 to wannan abubuwan na ciwo na cikin jikinmu sun kai miliyar 100 kenan mutum yana azumi to lokacin nan ne jiki zai samu ya dinga wanke wannan ciwon abu na gaba shine risk na diabetes yana rage risk in diabetes in mutum bai diabetes idan yana yin azumi to wannan azumin zai sa diabetes din shi ba zai saurin kamuwa da diabetes ba me yasa akwai abin da ake ce mai insulin ita ce take rage wato sukari idan yayi yawa cikin jini to matsalar da ake samu in insulin din nan tana nan aikin da take tana iya tahiya wajen wato anta ta kwankwasa ta ce sukari ya yawa cikin jini to ga sauraron ki aji in an jima ayi aiki da shi haka nan ne yake to idan mutum akwai abin da wasu suke cewa ido mi kare na abin da kake gani kullun to in insulin nan tana nan kullun cikin jiki shi anta kullun yana ta ganinta to wata rana in ta zo ta ce mai ga sukari ya yawa cikin jini ka aji saura sai ya kiya to shi yasa kuke ganin kullun masu diabetes sukari yana yin yawa yana hawa saboda anta da sauran abubuwa na cikin jiki sun bar ansa in insulin ta ce a rage sukari cikin jini abu na gaba kuma shine yana rage kamuwa da duka abin da ya shahi cuta ta zuciya kuma da cuta wadda ta shahi ta jijiyoyi yana rage abin da ake ce mai triglyceride da LDL cholesterol ana ce mai OCA corona felsa mauvais cholesterol wato wani kitse ne koko wani mai ne cikin jiki wanda bai da umfani idan yayi yawa to wannan man idan ba a yin azumi yana konewa cikin jiki shine yake taruwa ya samu wata jijiya ya hana jini ya gudana cikin wannan jijiya misali wajen kawahu unibody member inferior kenan wanda ake cewa member inferior wajen kawahu shi yasa kuke ga mutane da yawa suna fama da ciwo na kawahu wanda ya rasa daga ina ya taho kuma akwai abin da ake cewa AVC yanzu sai ku ga mutum barin jikin shi ya bar aiki wato idan wannan kitsen yayi yawa ya shiga cikin ga wata jijiya mai kaiwa ga cikin kai idan ya hana jini ya wuce sai mutum ya rasa barin jikin shi ya bari mishi aiki abu na gaba kuma akwai abin da ake ce mishi ne triage wato shi jiki idan mutum yana azumi yana ne tawayin kanshi akwai abin da ake cewa autophagy wato jiki zai dinga cin kanshi da kanshi me yake ne da jiki zai dinga cin kanshi da kanshi waka gaba akwai wani doctor wanda ake ce mishi Yoshinori Uzumi wani Japone ne da yayi bincike wanga yan shekaran da suka wuce a 2006 wanda aka bashi babban lamba ta girma tunda duk shekara ana bada a zabi likita wanda yake kowane kokari cikin duniya a bashi wannan lamba yabo to shi an bashi ita wani irin bincike ne aka bashi wannan lamba yabo bincike ne yayi na cewa cikin jiki akwai cell kala biyu da cell din da suka tsufa da cell din da suke na cancer tunda duk cell suke hada su bada cancer da cell na cancer da kuma cell waɗanda suka tsufa da cell waɗanda ba su da lafiya idan jiki mutum yana azumi idan ya barci abinci sukarin shi ya kare cikin jiki bayan sukari ya kare kuma kitse jiki yake doka ya maida ya sukari dan daidai ya samu aiki to idan ya doki kitsan nan kuma me zai sai ta yi diba cikin jiki wani cell din ne suke bada cancer wato sai ya kashe su wani cell ne suke bada tsuha sai ya kashe su idan mutum yana azumi wato dalilin wanga binciken da aka tambaye shi aka ce wai me yasa yani za a yi wa'anga jiki ya dinga cin cell masu cancer da sauransu yace abinda ya kamata mutum ya dinga yi shine ya bar cin abinci ya bar shan ruwa tun daga kare na tsawon awa 12 zuwa sama kuma wanga ya dinga yin shi har cikin wata kwana 25 zuwa 28 kuma ya dinga yi duka shekara sannan ne zai iya samun wanga fa'ida ai bayan ya ido wanga binciken ne sai wani musulmi ya ce mai yo ai mu wanga deja muna da shi cikin musulunci mu deja Allah ya kawo mu shi dalilin wanga abun wanda jita-jita suna cewa dalilin wanga binciken da yayi aka ga mai cewa ai azumi ne yake ne yana da kire aka ce ya musulunta don ka abinda za mu magana da shi na gaba wanga abubuwan duka da muka zano ba su samun dama su yi aikin da suke so har sai mun kiyaye wato abinda abincin da muke ci kullun da kullun abin na gaba wanda za mu magana da shi wato diabetes wanda ta kasance tana yawan damun mutane cikin azumi meye ake ce ma diabetes wato yadda na kwanta sukari yayi yawa cikin jikin mutum wato akwai abin da ake ce ma insulin shike rage wato wannan jinin yace a aje shi ita diabetes inna kala biyu ce akwai diabetes ake ce ma type 1 akwai diabetes da ake ce ma type 2 diabetes da ake ce ma diabetes in type 1 wato wannan insulin din abin da ke kirkirar ta ya bar kirkirar ta koko yana kirkira amma kadan kadan yake kirkira kenan jini bai samu ya aje ta akwai diabetes wanda ake cewa type 2 to akwai insulin in cikin jiki amma yadda na kwatanta dazu wato ko ya tai wajen anta da sauransu ya ce ki aje wanga sukarin har in aje wani ina da bukata ba za ta ajewa ba shi yasa kullun tension din mutum take diabetes din mutum take yawa kullun da kullun kuma ana cewa mutum yana da diabetes ne sai in an yi har yayi control su biyu an ga diabetes din shi ta haura daga 1.26 har su biyu yau kai gobe ka kara koma likita in har ta kai in baka ci abinci ba in har ka ta kai 1.26 kenan every 6 gram per liter su biyu sai a ce kana da diabetes abinda yasa ake magana diabetes cikin azumi akwai matsaloli saboda idan mutum yana azumi diabetes sukari yana ragewa in kuma mai diabetes ne abinda aka yi shi mai tsoro ba ma sukarin ka ya hau sosai ba wato sukarin ka ya rage hypoglycemic kenan abinda yake iya kaiwa har zuwa ga mutuwa idan ba a kula da shi ba to akwai abubuwan da ya kamata a kula da su cikin azumi wato musamman ma mai harkar diabetes abinda ya kamata wancan karin kahin a fara azumi mallan sun yi bayanin cewa duka ciwo mutum ya kamata a ce ya ga likita kahin ya fara azumi idan yana da irin wanga ciwuka saboda lafiyar shi na biyu kuma akwai aka ce likitoci suka ce mutum indai har ya san yana da diabetes to kai ya kuskura ya yi ratan mai ake ya yi ratan sahur din shi dan duk abinda addini ya umarni da shi tunda manzo Allah ya ce inna fi sahur baraka kenan albarka ba wai dole ba albarka kadai ba wanda muka sani ta lada akwai albarka kuma ta lahiya shi yasa mai diabetes ba so ya yi ratan sahur ba abu na gaba kuma akwai abinda ya kamata a ce mai diabetes kuma idan har ya san diabetes din shi tana iya yawan kai shi ga hypoglycemia ya dinga yawo da sukarin shi cikin aljihu saboda in mutum ya shiga cikin wannan halin na hypoglycemia kan a tayi a nemo sukari a ba mutum yana iya shiga cikin wani hali wato ipoglice wata mota ce yadda kamar motar mutuwa ce da ka shige ta tahiya zakai in ba a samu sukarin nan ba da wuri aka sa to mutum yana iya shiga cikin wani hali wannan hypoglycemia ya ne yake faruwa mutum zai iya gani jikin shi yana karkarwa ya ga yana yawan zuwa sosai idan shi mai daya koko ya gani ya bar gani da kyau yana ganin flu koko ku dinga shi in yana magana kamar baya cikin hankalin shi to wannan duka alamu ne na hypoglycemia gaban wanga alamun mutum ya nemi sukari yayi sauri ya sha ya sa cikin ruwa da sauri-sauri in ba haka nan ba daga nan koma zai shiga da ɗan mintuka kaɗan daga koma kuma sai ya wuce ahira abu na gaba kuma idan mutum yana da diabetes akwai an ce in dai zai cin dabino guda kadai zai ci in kuma kankana ce ya raba ta shida ya ci kashi guda in lemu ne ma ya sha kashi guda bai a yarda ya ci fiye da hakan gaba in dai abin da ya shahi wato sukari ne kuma an ce mutum ya dinga yawan cin wato kayan legume sosai da kayan furi furi kuma wanda bayan shi tsanwa ne misali in lemu bai nuna ba kwarai ba tsanwa ne bayan shi mutum yana iya ya ci in dai yana da diabetes ya ci koko wata banana ne tsanwa ne bayan tabbata wannan na ba tai masara yana iya ya ci sannan abu na gaba mai muhimmanci shine wajen shan magani wajen shan magani ba wajen suhur ake shan magani ba in na diabetes ne in dai so guda mutum yake shan shi wato wajen shan ruwa ne zai sha wajen iftar ne kenan zai samu ya sha maganin shi dan ya mishi aiki dan in ya sha shi wajen suhur to dan sai diabetes din shi ragewa za ta yi kwarai yana da risk ya shiga cikin hypoglycemia abu na gaba kuma mai muhimmanci shine wato shan ruwa da yawa ba irin wanga shan ruwan ba wanda da kai azumi da kai azumi sai ka ce bari in sha ruwa da yawa cikin kai cika a'a ba irin wannan shan ruwan ba an ce likitoci sun ce mutum ya sha liter 1 zuwa liter 2 tsakanin shan ruwa da kuma sahur mutum ya dan nemi liter din shi san wanga liter guda ya dan zuba ruwa ba ruwan da ya sha ba da aka kira sallah ba su ba bayan rana sun wadi a'a ka sha ka tabbata wannan liter 2 din sai ka shanye shi duka sannan abinda ya kamata ya kiyaye wato DG wanda ake yi na cikin budo wanda ake leji industrial wanda ake cikin budo duka ya kiyaye shi sannan kuma akwai abinda likitoci suka ce gaban wanga abubuwan guda biyu ya kamata mutum ya aje azumi mun yi magana hypoglycemia bayan hypoglycemia mutum yana azumi yayi controlling diabetes din shi ya ga tai ferrer a 0.7 mutum ya aje azumin shi saboda yanzu yana shiga ipo yanzu yana shiga koma idan kuma mutum yayi glycemia yaga ta haura har zuwa 3 fiye da 3 to shi ma sun ce sai yayi gaggawa ya gani likita abu na gaba da zan magana kan shi shine maganar tension da yawa suna fama da tension me tension ita ce idan gudun jininka na cikin jijiya ya karu sosai shi ake cema tension ne yaushe ake cewa mutum yana da tension idan aka dauki tension ɗinka aka gani 14.9 to mutum yana da tension aka dauka 14.9 har so biyu ba tsakanin sati guda ko sati biyu ka auna aka gani kana aka ƙara auna to lokacin ake cewa mutum kana da tension to me ke faruwa idan mutum yana azumi kuma yana tension akwai risk da ake cewa na hypotension wato tension in mutum za ta rage ya ake tension take ragewa idan mutum yana azumi idan ya shiga rana koko yana yawan aiki ruwan jikin shi za su kare idan ruwan jikinka suka rage to shi ma jini akwai ruwa cikin shi ruwan jini za su rage idan ruwan jini suka rage kuma jini gudun shi zai rage idan gudun jini ya rage kenan kuma tension in mutum za ta rage shi ma ana jima mai tension sosai wato tension in shi ta rage kwarai ba a so ta rage abin da za mu magana kan shi wato me ya kamata ya ne ya kamata shi mai tension ya kula da tension din shi yadda abin da yake da muhimmanci babba shine kullun wato ya ga likita kafin azumi na biyu kuma yadda kowa ya sani ya rage cin gishiri ya rage cin ramaji kuma ya sha ruwa da yawa yadda shi ma mai diabetes zai sha ruwa to shi ma haka nan ya samu litir din nan biyu ya tabbata sai ya shanye wannan litir din biyu kafin yayi sahur kuma sannan shi ma ya dinga yawancin wato abin da ya shahi furwi da abin da ya shahi legume duka ya dinga yawanci sannan ya dinga kiyaye nama mai kitse duk nama mai kitse idan mutum yana tension ya dinga kiyaye shi sosai da naman da za a iya dafawa da gasa da gishiri ko wanda ake dai wanda yawanci nama balango haka wanda ake yawan gasa da kuma an kaci shi akwai gishiri to shi ma mai tantson ya kamata ya kula ya bar cin irin wannan koko ya kiyaye abinda aka hiso in yana son ya ci nama ya to ya ci nama na kananan dabbobi kaza ko zakara ko wani abu makamancin haka kuma idan zai ci ya hidda hwata ta sama kada ya ci da hwatan nan ta sama wato ya ci kawai dan kullun ganin muke asara ne za mu cin kaza mu hidda hwata a'a a hidda ta a ci kaza ita haka nan ita kadai abu na gaba wajen kuma duk abin da ake soya shi duk abin da ake yawan soyawa da mai shi ma gaskiya a kiyaye shi idan mutum yana da tension abin da mai muhimmanci kuma wajen shan magani shi ma mai tension ba wajen ba sai in zai sauro zai shan magani ba sai in ya sha ruwa zai shan magani saboda tension in shi mun ce in kana azumi tension ka rage take kuma ka zo ka dauki magani mai rage tension ya tension ka za ta yi kenan ragewa za ta yi kwarai amma in ka zo wajen wajen shan ruwa kana kawo abinci da yawa wanda akwai gishiri akwai miki nan lokacin da ne zaka shan magani dan tension in ka ta samu ta yi kasa kuma da dare akwai mutum ya lura cikin azumi mutum yana da dan dereglement na wajen kwana ba zai samu kwana yadda yake so da kyau ba koda da ya kwanta da wuri in ya tashi ba dai zai jin dadin wajen kwanan nan nashi sosai ba to wannan abun duka yana sa tension ta haushe yasa ake cewa a sha maganin tension da dare kuma wajen shan maganin tension akwai wasu maganinka ba dole ba sai kana da maganin tension duka kace a kai ta sha abin da yasa aka ce yana da muhimmanci ka ga likita akwai wasu magani wanda ake ce musu diuretic kama furosemide wanda suka yi shan magani na tension sun san su wanga magani wato magani ne wanda yake hidda maka ruwanka na cikin jiki idan kana shan shi to kai idan ka san kana da me yake cewa kana tension kuma ka zo ka sha wannan furosemide din zai duk ruwan jikinka zai ibe shi kana shan ruwa kullun kishiwa kake ji sai kai kana tunanin a ni ina da tension amma ina shan maganin hankali kwance alhali kuma matsala ce kake ja ma kanka saboda kai kana cikin azumi abin da ya kamata shine ka tai ka ga likitanka ka ya diba ya canza maka magani in magani so bi kake sha ka sha da sahur kuma ka sha in zaka in ka sha ruwa kuma da sahur da kuma in ka sha ruwa abin na gaba da zan magana shi shine magana ilsam abinda ku kuke ce mishi wato estoma abinda ake ce estoma ita ce me ake ce mishi tumbi shi ake ce ma estoma shine ake ce ma estoma tumbi amma ciwon da ke taba estoma shi ake ce ma ulcer menene ulcer ulcer kullum ana ta ce ulcer amma mutane ba su san menene ulcer ulcer shine ciwo yadda ka san kana jin ciwo waje haka kaji ciwo mai girma haka shine yana zuba ko ku ga kawa kaji ciwo to ita ma me yake ce mata estoma ita ma ciwo ne take gare ta ciwo ne dan estoma ta kware mutum sai ya dinga yin aman jini sai ya dinga in yayi kashi kuna gani kashin yana yin baki wanda ake ce mishi melena to amma mu yawanci abin da ya hida mu shine ake ce mai crise de pigastralgie kenan mutum dandanan da ya ci abu sai ya gani sai ji wajen shi abin ga in shi yana kunawa to in dai akwai wannan ciwon abinda muhimmancin shi koko abinda yake canza cikin azumi idan mutum yana da ulcer idan mutum ya bar cin abinci wato wannan ciwon da ke da kai ga tumbi shi kuma tumbi yana kirkira abinda ake ce mai acid chloride da kuma abinda ake ce mishi pepsin yana kirkira su wannan acid din inda yanzu ko waje kaji ciwo aka zo aka sa acid ya za ka shi zahi za ka ji to ina ta ga kuma cikin tumbinka ne to haka nan ne idan mutum yana azumi zai kasancewa wannan abun tunda abuga ya kai hadda tunda estoma ta kasance kullun tana yin su tana kinkira kenan koda baka ci abinci in ka ci abinci ne kake jin dama kake jin abuga in ta tsaya maka kuma ita ma estoma da kuke cewa estoma kala biyu ce akwai ciwo yadda na gani cikin tumbi kuma akwai ciwo cikin wato yan hanji na hari wanda ake ce musu jejunum ciwon yana iya zama biyu inda ha abinda kuke ce mishi abinda ake ce mai ulcer in har dai cikin tumbi yake in ka ci abinci ne za ka jin dama in dai kuma cutar cikin an hanji take na hwarin sai in kana jin yunwa in kana sai in ka ci bayan ka ci abinci sai in kana jin yunwa ne za ka dinga jin yana tana yawan damun ka sosai to abinda ya kamata shi kuma a kiyaye cikin mai estoma kenan shine abu na harin shine kullum ya gani likitan shi saboda ciwo ne babba mun dauke shi ciwo karami kuma ciwo ne da ake warkewa ba kamar tension ba kamar diabetes ba ana warkewa ga insulin in dai har an sha magani in dai har ka tai likita kuma mutum bai ce maka shi yana da insulin bai iya ce maka shi yana da insulin sai an tahi likita an yi maka fibroscopy wato tiyo ne ake sa cikin bakinka ya tai har cikin tumbinka in dai har an gani akwai wannan ciwon sannan ne likita zai cewa ya rubuta wane ina da insulin in yana da insulin kenan ya ce a kana iya azumi koko baka iya azumi amman kada mutum ya ce yana da ita abu shine abin da ya kamata a kiyaye mai insulin kenan ya dinga yawan ya bar shan duka lemu mai gas ya kiyaye shi dukan kuma abincin da ke da tashi da kafe kuma da yawan shan shayi mai ƙarfi shi ma duka yana tado wannan tension din sannan kuma ya kiyaye cin abinci mai nauyi in zai kwana in dai ka san kwana za ka nemi abinci wanda bai da nauyi ka samu ka ci shi sannan kuma yayi kokari wajen cin abinci shi misali in an sha ruwa kada ya ce zai cin komi gaba ɗaya ya rarraba in ka dan sha ruwanka ka zo kai sallah an ka dawo ka dan ci abincinka mara nauyi sannan ka yi da sallah da dadda in ka yi da sallah tarawih sai ka sai ka dan ci abincinka mai dan nauyi in kana so kafin ka kwanta shi ma abinda kuma aka hiso ya dinga yi shine idan zai sha ruwa wato ya nemi wani dan abu mai zahi misali wani dan kunu haka da dan sukari shi ma sukari ba mai yawa ba ya sha sannan kuma ya dinga shi ma yawancin legume wanda aka dafa su da kyau da kihi kuma shi ma yana da umhani sosai ga mai aiki kuma abin da yake da muhimmanci shi ma akwai abin da ake ce musu INS wato anti-inflammatory non-steroid wasu wanda yadda ku kuka hi sanin su da suna diclo da EV da mutum ya sha su yana da insulin sai sun tada mai insulin abin da yi in za ka shan EV ko diclo in har ya kamata ka sha su ka nema da omeprazole ka gama su biyu ka sha diclo zai tado maka ciwon ka na insulin sai ka sha omeprazole shi kuma ya rage shi gaba ɗaya ake shan su in dai mutum ya san yana da ita sannan ya kamata shi ya sha maganin shi wato abin da ake ce musu EPP inhibitor de pompe à proton su ne ake ce masu omeprazole rabeprazole duka suna da sunaye kala-kala shi ma mutum bayan ya ida sahur ne zai sha sannan kuma in ya sha ruwa yana ida cin abincin da zai ida ci kenan sai ya sha wannan maganin da ake ce mishi EPP don zan kare insha Allah ga dabi'un da ya kamata a ce mu dinga ci da abubuwan da ya kamata a ce mu dinga yi cikin azumi abu na harko shine abincin da za mu ci mu kokari mu equilibrate shi kada yazo za ka ci abinci duka abincinka legume ne gaba ɗaya ko duka abincinka kayan zaki ne a ka rarraba biyu rabi kayan zaki rabi kayan legume rabi kayan fruit rabi ruwan sha sannan kuma abinda aka hiso ga magarin mutane sun nan yayi shine wajen shan ruwa da yawa yadda wa'anda masu diabetes da masu tension to haka wanda bai da ita ma ya sha ruwa da yawa saboda can bayan mun yi magana cikin wani azumi akwai wanke ciki yake sosai to idan mutum bai sha ruwa da yawa duk ruwan da za ka sha wannan yadda ka san kai wanki ne babu ruwa za a bar dauda sosai to sai in an kawo ruwa dauda za ka wankewa to duk ruwan da za ka sha da fare na in an sha ruwa dauda ce kadai za su wanke amma ba su maka wani umhani sosai cikin jiki sai in ka sha ruwa da yawa kai sha ruwa da kumba kai tsaye ba kuma ba sai kana jin kishirwa ba za ka sha ruwa dan lokaci ba lokaci kai an ce in sha litir 1 ko litir 1 da rabi ko zuwa 2 bari in sha ruwa kullum mutum ya ta sha ruwa akwai kuma abinda ya kamata yake da umhani shine wato yin sport cikin azumi ka bayan in an sha ruwa kuma nan waje likitoci bayan su yi bincike sun ce tarawih da ake yi kadai wanda za ta iya kaiwa minti 45 zuwa awa guda ya isa mutum ya yi sport amma kuma duk wanda ta kai kasa ga wannan minti 15 ko minti 20 idan ya ida bai tai ba kenan ya tai yayi gudu ko koyi sport din shi abu na gaba mai muhimmanci kuma duk masu abu in mutum ya ci abu mai mai to daga baya ya biyo shi da wani kayan zaki haka ko lemu ko wata banana indai haka san abu mai mai ne kace idan ka dauki fruit din nan kashi kace ko kasha to insha Allah zai rage maka tasuwan mai da mai yake won tasuwa akwai abubuwan da bai kamata ba kuma shi ma mai azumi yayi shine mutum ya ana kiran sallah ya kare azumin shi da taba shi ma bai kamata ba saboda yana da matsaloli sosai cikin jiki yadda ya nuna cewa kana iya kayi ni ba tare da ka sha taba ba haka daddar ma kana iya ka kwana ba sai ka sha taba ba kuma lokaci ne wanda zai ba mutum dama idan yana shan taba to kenan yace insha Allah wanga watan zan yi kokari in bar shan ta tun daga azumi yayi kokari ya makan shi edikason ya bar shan ta abu na gaba kuma shine mutum ya inda ya sha ruwa ya sa sukar da yawa wajen shan ruwan shi yadda muka ce insulin ne da take aiki indai ka sha ruwa ka sa sukar da yawa cikin abin ruwan da zaka sha kana sha insulin na hitowa zatai da ƙarfi in ta hito duk sukarin dake cikin jiki sai ta kai ta a'aye shi sai zama cikin jikinka babu sukari sai kaga ka sha ruwan zaki ka sha ruwa da amma wai har yanzu kishirwa kake shi har yanzu yunwa kake shi saboda ka tai ka sa sukari da amma in ka sa sukari kadan yi hankuri kadan wannan yunwa da kake ji da wannan kishirwa sai ga ka bar jinta abin da yasa kai mutane suna ta shan ruwa da hakka cika cikin ka kace har yanzu ban koshi ba har yanzu ban koshi ba to kuma kai ka san aikin da kai ka sha sukari kwarai kuma cikin abin da yake da muhimmanci mutum kada ya dinga shan lemu mai gas ba dole sai mai estoma ba da gas da kuma wanga tritop da ake yawan sha yana shi ya rage ruwan jiki kwarai yana sa mutum ya dinga yawan shin kishirwa kwarai abinda aka yi so ba mutum ya sha tritop gaskiya mutum ya sha wani bisap abinda dai aka yawan yi gida wani lemun kwame da sauransu duka sun muhimmanci daga sha tritop har ka sha ruwan banza sun yi alheri cikin jikin mutum sannan idan mutum ya ci abu mai mai kada ya zo ya kawo abu ruwan sanyi ya hauda muna gani yawanci mutum ya ci nama sai ya koshi sai ya kawo ruwan sanyi ya hauda ya bata ba haka ne kamata yayi ba mutum ya sha ruwa daidai saboda kitse ne kitse ko ga kasa yake in ka samu ruwan sanyi mi zai yi daskarewa zai to haka ne zai baka wahala cikin tumbinka kwarai abu na gaba kuma shine mutum idan zai yin sahur yace bari ya ci tuwo da yawa dan kai ce kai jinwa ne kammacin tuwo da sai ya cika cikin shi wannan ma bai da kyau saboda gaban za ne ko ka cika cikin ka koko in ka ce in na cika ciki na bari in sha ruwa da dan kan yi wahala azumi wallahi mutum sai ya ji wahala dan da midi ta yi duka karewa za su saboda shi jiki yadda ko ga ana aje sukari ruwa ba su azuwa cikin jiki da ka sha wannan ruwan da yawa kai ma ka san da kayan kare takwas duka sai ka yi tsare su wannan ruwan gaba ɗaya kina abin da ya kamata kai indai har kana son ruwa su dinga tsaya cikin jikinka ka dinga cin abinci wanda ke da ruwa cikin shi wani irin abinci ne ke da ruwa cikin shi misali ka cucumber akwai ruwa cikin shi misali kankana ma akwai ruwa cikin ta to irin wannan abincin da ke da ruwa su ake ci sai jiki in yana nan yana aiki sai ya dinga aje ruwan a hankali kafin ruwan su ta sai an jima kwaye cikin jikinka abinda kun ba a so mutum ya wajen sahur shine ya sha abinda ake ce mai sugar rapid wato misali sukari wanga na gari koko madara koko lemu kace bari in yi sahur da burodi da madara ko in yi burodi da lemu gaban za ko kai sahur saboda duka sukari ne mai yawan konewa da sauri yake konewa kinan idan haka san za ka yi sahur shine mutum ya nemo irin abinci wanda yake da sukari misali idan kun doka pom haka pom yana da sukari da yawa cikin shi kuma akwai wake da hatsi da dawa duka tuwon lafshi duka da ake ci ka ci a hankali ba sai ka ci da yawa ka ba kanka wahala amma cikin su akwai sukari sukarin su kadan kadan yake hitowa har zuwa jinne kenan don da yake cin tuwon lafshi bai kamata a mai dariya ba koko bai kamata a gani bai kyauta ba saboda shine kuma abin da ya kamata amma ya dinga ci a hankali kuma da yadda ya kamata abu kuma na gaba wanda ya kamata mutane su sani akwai kuma abinda zan karewa kan shi shine kamar mutane gaskiya su yi tsoron Allah kada mutum ya ce dan bai da lahiya ya ce a'a ban yin azumi saboda ni na san gaskiya ina da wata cuta in ban yi wanga azumin ba in na yi shi gaskiya akwai yiwuwa in samu matsala ba zan ce akwai yiwuwa a samu matsala ba in ka san ha akwai yiwuwa a samu matsala likita zaka tafiya ka gani ya ce maka a'a wani kana iya azumi dan haka ka dinga yi wani baka iya azumi dan haka kada ka yi azumi bai dacewa ga mutum ya dauki decision ga kanshi ya ce a'a ban azumi amma in dai haka gani kai baka iyawa to wannan Allah ya sani don insha Allah na zo karshen bayani na ina fatan abinda na abinda na isar don ka nan da yan kwanaki ya zama unhwani ga mutane wanda ba su lahiya. Allah ya ba su lahiya masu lahiya kuma Allah ya kara musu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kenan mun saurari bayanai bisa kan abin da ya kamata a kiyaye ko kuma a yi a likitance. Kenan muna fatan Allah ta'ala ya saka mai da alheri akan wannan bincike da yayi, kuma hakanan ne ya kamata musulmi su daura kokari wajen yin abin da zai amfani addinin su a cikin kowanne bangare mutun yake karatu, kuma cikin dukkanin bangaren da mutun yake aiki. Allah ta'ala ya kama mu ya taimake mu. Kenan bayanan da aka ji musamman ma waɗanda suke fama da tension da wanda suke fama da estoma, ina tunanin bayanan sun yi amfanin su. Sai dai abinda ni ban sani ba, duk da na san ba dama ai tambayoyi ko an ce kar an za a ci kaza a hiddawata na harki wannan karatu shi wajen cin kaza a hiddawata sai wanda yake da tansan kin ne ko kowa da kowa kamar wanda yake lahiya laushi ya ci da wata shi ba matsala ko yawa. Kuma an ci nama ka a sha ruwa, to me ya kamata a sha kin ruwan sa na sanyi ne abba a sha, ana iya shan na zahi kin. To masha Allah, wannan ne da mawashin da yake da duwa kansa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.